الثاني على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا دي أبو دك الله سبحانه وتعالى وانا تكين يكون سرى يوم تأسو وانا رانا يوم قوات رمضان شكرا تدبو ديا تدرو هدو دا 40 دا هدو با هجر منزان الله صلى الله عليه وسلم وانا يكي دي دي دا دايا ga watan ko biyu ne ko daya ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya mukan hallara a wannan majalisi na Ali ibn Abi Talib da kenan gandun wambai cikin garin Azhar nan jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma barko da abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'ani al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Muna karatu cikin Suratul An'am, in ba a manta ba mun tsaya kan aya ta 141 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata wato ƙudurarsa, bayan da aka ambaci ayoyi waɗanda suka bayyana irin abin da kafiran Qurayshawa suke yi cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na amfanin gona da kuma dabbobi, to sai suke kasawa kashi biyu, kashi su ce na Allah ne, kashi kuma su ce na gumakansu ne. Abinda yake na Allah, abinda yake na Allah, to sukan iya sarrafa shi ga gumakan nasu, abinda yake na gumaka kuma ba sa sarrafa shi zuwa ga Allah. Allah ta'ala ya ce sa'a ma yahkumun, to kuma sai Allah maɗaukaki ya ambata a cikin wannan aya cewa shi Allah ɗin وهو الذي أنشأ جنات معروشات وتبين cewa wadancan ababen da suka raba din ai baki din su ma na Allah din ne. Don haka yace wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin, Allah ta'ala shine wanda ya halicci gonakai wadanda suke masu yado, wa ghayru ma'rushatin da kuma wadanda suke ba masu yado ba, kaman dabinai. Wasu malamai kuma sun ambaci cewa ma'arushat ai ana nufin su ne waɗanda suke masu kara, wato wanda suke da zangarniya, ko kuma waɗanda suke da bishiya kamar irin su dibino da abin da ya kama da wannan, domin sun ce asalin at-ta'rish shi ne al-irtifa, wato ɗaga abu. Ya ce ma'arushatin sai ya zama murtafi'at, waɗanda suka tashi sama. Dainan Allah ta'ala yana nuna cewa da waɗanda suke masu ƙwabiri da kuma waɗanda suke yado a ƙasa baki ɗaya halittarsa ne, babu wanda ba nasa ba. Wan nakhla, kuma Allah ya ce da kuma dabino, waz zar'a, da sauran shuke-shuke, mukhtalifan ukuluhu, wanda 'ya'yan itacen nasu yana zamanto ya bambanta da juna, ɗanɗanon ma ya zan ya bambanta da juna, waz zaituna war rumana mutasha shabihan wa ghayru mutashabih, da kuma zaitun da rumman waɗanda suke masu kama da juna, za a ga 'ya'yan sun yi kama da juna ko kuma ganyensu ya yi kama da juna, amma wa ghayru mutashabihin, amma kuma ba mai kama da juna ba a wajen ɗanɗano, ɗanɗanon ya bambanta. Allah ya ce kulu min thamarihi idha athmara, ku ce daga 'ya'yan itace wannan dabinai, wannan waɗannan tsirai dabinai da kuma suruman da aka ambata da zaitun. Allah maɗaukaki ya ce ku ci daga 'ya'yan itacen, idza athmara, idan 'ya'yan suka fito, ka san wani lokaci mai amfani yakan gaggauta yakan tsunka tun kafin ya gama nuna baki daya kamar da ai akan yi tumu ko yanzu me yasa ba a tumu ne ina ga an wadatu ne da abinci dadin ma akwai dan rashi shi yasa ka ake yin tumu sai a cika ce in an ci tumu sai a cika ta da kunu to yanzu kuma akwai wadata shi yasa ba a tumu wala Allah wallahu alam to irin wannan wato shine Allah ya ce kullu min thamarihi idza athmara idan ya yi an itacen sai ku ci daga ciki wa atu haqqahu amma kuma ku bada haƙƙinsa yawma hasadihi a ranar girbin sa to wannan aya da muka ji a jiya mun sake nana ta ta ayo tana dauke da wadansu hukunce hukunce abu na farko shine malamai tun daga cikin a magabata sun yi sabani dangane da ita wannan aya shin muhkama ne ko ko mansuha ce wadansu sun ce ita wannan aya tana dauke da hukunci ne na zakka tana dauke ne da hukunci na zakka wasu malamai kuma sun ce a ba tana dauke da hukunci na zakka bane tana yin bayani ne dangane da wata ciyarwa wadda take ba ta zakka ba wanda ita ma a dadin an farlanta ta Allah subhanahu wataala ya farlanta to shine har a wadansu gabobi a cikin wannan aya akwai bambancin fassara dangane da yadda yazo a cikin wasu tafasir nan da Allah subhanahu wataala yace watan kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi to nan wa atu haqqahu dinnan ku bayar da haƙƙin sa ku bayar da haƙƙin sa yawma hasadihi to me yake nufi da haqquhu din haqquhu wasu malamai suka ce ana nufin az-zakatul mafruḍa zakka ce wadda aka farlanta daga cikin sahabbai akwai wanda suka faɗi wannan fassara ana nufin zakka ce wadda aka farlanta kuma an samu cikin malaman tabi ai waɗanda suka bada wannan fassara wasu kuma suka ce a'a haqqahu da ake nufi ba ana nufin zakka bane anan al-mafruḍa me yasa suka faɗi haka suka ce saboda ita wannan aya makkiyya ce kamar yadda ita suratul an'am an saukar da ita a makka farlanta zakka kuma a matsayin rukuni daga cikin rukunan musulunci ya wakana ne ba an yi hijira an dawo madina don haka nan da suka ce wa atu haqqahu wani haƙƙin ake nufi a lokacin kafin zakka al-mafruḍa ta zan an tabbatar da ita a shari'a to sai ya zamanto ana umarni ga manoma a duk lokacin da suka yi noma to daga cikin sashen amfanin nasu su ba ma wasu ma'ana su ciro wani sashe daga ciki su ba ma waɗanda suke miskinai su ba ma waɗanda za su zo su roƙe su su ba mu kuma waɗanda suke fakirai to suka ce shine abin da ake nufi wa atu haqqahu na yawma hasadihi da aka ambata wasu malamai sun ce me ake nufi da wannan hasadihi din wasu malamai sai suka fassara shi a ranar da aka yi girbi wasu malamai suka ce a ba ranar da aka fara girbi ba lokacin da aka kammala tattara shi da kuma kintsa shi domin akwai wani amfanin wanda ba zai taɓa yiwuwa a bayar da zakkar saran da aka girbe ba ko ba haka ba yanzu misali gero ba zai yiwu ran da ka girbe shi a ce a ranar za ka fitar da zakkar sa ka bayar ba saboda akwai anan yana buƙatar sai an yi yanka ko sai an yanke shi kuma wala Allah idan ba shi da yawa ana buƙatar sai an cashe shi domin a san cewa ya kai adadin da aka ambata in ya kai a fitar da zakka ma'ana ya kai nisabi ko ku bai kai ba to haka nan shi ma waɗansu daga cikin ƴaƴan itace kamar yanzu misali dibino shi kansa ba sa tattara shi a rana guda kuma a fitar da zakkar sa a rana guda shi ma zai wahala saboda yana ɗaukan ɗawainiya mai ɗan tsawo aƙalla za a yi kwanaki ƴan kaɗan dai ana wannan ɗawainiyar tasa to shi yasa wasu malamai suka ce abinda ake nufi yawma hasadihi ba ran da aka girbe shin ba a'a ran da aka kammala hallara shi an kammala aikinsa an hallara shi to sai Allah subhanahu wataala ya ce ku bada zakkarsa a wannan rana wannan aya ko wannan gaba sai take nuna ashe baya halatta mutun yayi jinkiri na zakkar amfanin gona bayan da ya kammala wato ya kammala cashewa ya gyara kuma har aka san adadin ya kai nisabi nisabin nan kuma shine a samu ausaki biyar ya samu ausaki biyar to shine ya kai nisabi abin da ya wuce shi ma haka nan ne wannan bayani dangane da abin da ya shafi a tasrifin zakka da kuma nau'o'in ta da yadda ake sarrafa ta duka yana a cikin littattafa na furu'a akwai waɗanda suke nau'i guda ɗaya ne duk abin da yake nau'i guda ɗaya na zakka to ana bayar da shine jumlatan abin da yake nufi wato idan mutum yana da wake wanda yake dan kaka'a da wake dan wuri duk a matsayin wake yake da jan wake da waken soya duk wake ne kawai don haka idan wannan adadi kadan wancan adadi kadan amma in an hallara su sun kai abin da ake bukata na nisabi to sai a fitar da zakka a cikin ɗaya daga cikin su to haka akwai irin wannan asnaf waɗanda suke su dangin juna ne misali yanzu kaman gero da maiwa dangin juna ne wasu malamai sun ce alkama ma dukkan nau'o'in ta har da shinkafa duka suna zamantowa dangi ne to irin waɗannan dangi ne na juna waɗanda ake hallara su ba za a ce ai a wannan wake dan wuri kaza na samu buhu biyu na samu dan kaka'a kuma na samu buhu shida ko ai na samu buhu hudu sai ce ai wannan bai kai zakka ba wannan bai kai zakka a dukkan su wake ne to wannan bayanin su duka yana na cikin littattafan furu'a yadda aka fayyace wajibi ne kuma kowane musulmi yayi kokarin sanin yaya hukunce suke na irin waɗannan ababe da Allah ta'ala ya farlanta akan bayi domin a aiwatar da shi a bisa ilimi sannan abu na gaba da wannan aya take dauke da shi shine wato nan siyakin ta da Allah madaukaki ya ambata yace huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat kage yazo da siffa ce wacce take mujmala siffa ce wacce take dunkulalliya amfanin gona wanda yake mai yado da wanda baya yado kaga duk sai aka jingina su a ciki ko dan haka kawai siffa aka fada sannan sai aka yi adafi aka ce wannan khala da kuma dibino wazzar da sauran shuke-shuke da ake yi a gona mukhtalifan ukulu wanda dandanan sa yake sabawa sai kuma aka ce wazzaitun aka ambaci zaitun aka ambaci rumman to kaga waɗannan nau'o'i duka da aka ambata akwai wanda suke su khadrawat ne ma'ana danyun kaya ne ba wai tsaba bace da ake cashewa mun fahimta ba tsaba bane wanda ake cashewa ne yanzu nan da aka ce ma'rushatin wa ghayr ma'rushat ya hada da sauran fawake nan da aka ce wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukulu wa zaitun wa rumana mushtabihan wa ghayr mutashabih kaga rumman yana daga cikin fawake ne abun kayan marmari ne kamar yadda bawashi yake cewa kayan marmari ko to kuma waɗannan ne baki ɗaya da Allah ta'ala ya ambata sai ya ce kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi don haka idan an tafi a fassara wanda suke ta'akidin wannan aya da aka ce wa atu haqqahu ana nufin wato az-zakatul mafruḍa ne kamar yadda shi ma malam a nan wajen abin da ya tafi a kai kenan da ya ce huwa zakatul mahsul minha to idan an dauka kan wanda aka ce az-zakatul mafruḍa ne to kaga Allah subhanahu wataala ya ambaci a fitar da zakka a cikin duka waɗancan nau'o'in da ya jera Allah sai an fahimci jawabin kaga nan da aka ce masu yado da waɗanda ba sa yado an keɓance maka wani ba a keɓance maka wani amfanin gona ba kusan duka amfanin gona da waɗanda suke kaza abin nan kayan marmari da sauransu duka su ma sun fada kuma Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi kuma ka bada haƙƙin sa a ran da aka girbe ma'ana in an dauka az-zakatul mafruḍa kaga a bada zakkar sa kenan da aka farlanta a lokacin da aka girbe shi to anan ne malamai sai suka bambanta wajen fahimta na wannan aya akan mazahib alal aqall kaman mazahib guda hudu mazhaba ta farko shine mazhaba ta Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar shi a mazhabinsa shi yana da fahimtan cewa babu abin da ake fitar musu zakka a cikin dukkan amfanin gona ma sai nau'o'in amfani guda hudu. Nau'o'in amfani guda hudu waɗanda guda biyu a ƙawat ne, abin da ake ajiye shi ne a kalaci da shi, sannan guda biyu kuma fawakih ne, za a ɗauke shi kamar kayan marmari ne ma mu yanzu a wajenmu. Guda hudu kenan, shine al-hinnatu wash-sha'iru wat-tamru waz-zabib. To wannan shine yace abin da ake fitar masa zakka. Kuma dogaro da wani hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga gare shi, shi ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya taskance waɗannan abubuwa guda hudu akan cewa a fitar da zakka a cikin su idan sun kai ausa kibiyar. Wato kenan al-hinta shine al-kama, wash-sha'ir shi ma nau'i ne na al-kama amma ƴan ƙanana masu ƙananan ƙwaya, sannan at-tamr dabino, sai kuma az-zabib inabi busasshe. At-tamr shine busasshen dabino, siki ana ce da shi rutab. In ka ji an ce at-tamr, to ana nufin dabinon da ya bushe. Wato at-tamr da kuma zabib, al-inabu shine danyen sa amma in ya bushe ana ce shi zabib. To Abdullahi dan Umar shi a mazhabin sa waɗannan abubuwa guda hudu sune kawai ake fitar musu zakka. Kuma akwai malaman da suka bi wannan mazhabi na Abdullahi dan Umar. Sannan mazhabi na biyu akan mas'alan zakkan amfanin gona shine mazhabin da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i suka tafi a kayan sa. Wato shi Imam Malik da Imam Shafi'i abinda suka tafi a kayan sa shine kullu ma yuqtatu wa yuddakharu siwa al-fakiha. Su sai suka sanya wata ka'ida guda biyu ko ka'ida guda uku, kullu ma yuqtatu wa yuddakharu wa yaybasu. Wato duk abinda aka dauke shi a matsayin kalaci, abinci ne mutane suka dauke shi. Yanzu abubuwan da za a ce abinci ne aka dauke su a cikin amfanin gona a matsayin abinci, an dauke su abinci ba wai a wani abinda kayan marmari ko kuma wani abinda za a dan yi daidan a dan kashe yunwa. Mun gane ko? Yanzu rogo mutane ba su dauke ta abinci ba, abinda ake kashe yunwa ne kawai, ko dankali ba a dauke shi abinci ba, abinda ake dan kashe yunwa ne shi. Amma in za a yi maganan abinci misali kamar munan a cikin abin da ake nomawa, sai a yi magana irin su gero, su dawa, ko ba haka ba, su shinkafa, su alkama, su masara, irin waɗannan maiwa, wake, wannan su ne ake ɗaukan su abinci. To kaga ya ɗauki wato a siffa guda ɗaya kenan daga cikin abin da Imam Malik da Imam Shafi'i suka tafi a kansa. Wato sai abin da yake mayu kotatu, sannan kuma wa yuddakhar, kuma za a iya taskance shi a ajiye, a ajiye shi tsawon zamani kuma bai bace ba. Sannan kuma wa yaybasu, sai abinda za a iya busar da shi ya bushe, in ya bushe za a yi amfani da shi. Kage yanzu dibino ma za a iya ajiye shi tsawon zamani kuma za a iya busar da shi, ya zama at-tamr. To don haka su a wajensu kuma sai sai ƙara ma da wata ka'ida ta hudu, wa ma yukalu. Wannan sune qawaid din, ba uku ba kamar yadda mun faɗa a farko, hudu: ma yuqtatu wa yuddakharu wa yaybasu wa yukalu, sai abinda kuma za a iya auna shi, auna shi ake yi. To sai Imam Malik da Imam Shafi'i sai suka kawo wannan ka'ida, sai abin amfanin gona wanda ya ratsa waɗannan siffofi guda hudu, to shine wanda za a fitar masa zakka a wajensu. Mazhabi na uku shine na Imam Ahmad ibn Hanbal, shi kuma ka'idarsa shine kullu ma yaybasu wa yukalu, duk wani abin da wato zai iya bushewa kuma za a auna shi, to shi ma za a fitar masa zakka. Shi a fahimtar Imam Ahmad ibn Hanbal abin da ya tafi a kayansa. Wato kenan sai zamanto koda ƴaƴan itace ne in dai za su bushe kuma ana auna su, to za a fitar da zakka a cikinsa idan har ya kai adadin da ake bukata. Kenan sai a ce rogo ma a wajensa za a fitar mata zakka, tunda ana iya busar da ita kuma a faffasa ta, sannan kuma zo ana auna ta kafin a nika ta zama alabo. to kaga shi a wajen sa irin wannan ma rogo idan aka noma ta to za a fitar mata zakka a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal mazhabi na hudu shine mazhabin da Imam Abu Hanifa shi kuma ya tafi a kayan sa wato shi kuma yayi dogaro da wani hadisi wanda Abdullahi dan Umar ya rawaito shi sai ya tsaya anan abinda hadithin ya ambata Imam al-Bukhari ya kawo shi daga Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fi ma saqati as-sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al-ushru wa ma suqiya bin nadhhi nisful 'ushri Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadithin dan Umar sai yace fi ma suqiya duk cikin abinda fi ma saqati as-sama'u wal 'uyunu duk abinda sama ta shayar da shi ko kuma marmaro ruwan da ya burtso aka fito da shi ana ce da shi marmaro ko korama da take gudana sai aka shayar da shi da wannan aw kana athariyan ko ya zamanto watan raba danshi ne da yake fitowa a ƙasa shi ba ruwa ne marmaro ba da yake bubbugowa ba kuma jari bane wanda yake gudana amma wajen ya rike ruwa ai ka san zaka samu korin da ya rike ruwa ruwan burtsowa yake kawai da ya kasa ba a matsayin marmaro ba kawai wajen yana naso to shine afariyan kaga shi ma ba wahala mutun yayi ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a cikin abinda waɗannan siffofi suka shayar al-ushr ana fitar da 1/10 kaga ma din nan mausula ce وهي تفيد العموم اشي كوانا ابو دنبا كيبا نجيبا حكا تنونا سننكما سيتي وما سوقيا نما كاكيا ساكيكا وما دتكي نونا دكان كومي وما سوقيا بن نضحي دك ابن دكما امبانونغونا دا اكا شايد دشي دا ان نضحو شيني ييفي ادنغ زبر مسا دروا كوكما اسان يرا قميينا شايد دشي ko kuma a tona rijiya a sanya injin yana shayarwa kaga wannan kokari ne mutun yayi ko kai ne ka zuko ruwan daga wani waje sai ka shayar da abin to ana kace nisful ushr za a bayar da rabin ushri ne rabin 1/10 ma'ana 1/1 in ka raba shi kashi 10 sai ka dauka shi dai shi ma ka raba shi gida biyu sai ka bada rabi kaman dai ka kasa kashi 20 kenan ka dauki kashi 1 kaga an rangwanta ma saboda al'akari da wahalar da kai to Imam Abu Hanifa shi sai ya tafi a kayan wannan fahimta saboda wannan hadisi ya nuna cewa duk wani amfanin gona wanda ya fada karkashin wannan sifa an shayar da shi da sama ko an shayar da shi athariyan ko kuma an shayar da shi bin nabhi sai aka ambaci ga abin da za a fitar kaga nan ba kebe komai ba to shi saka Imam Abu Hanifa shi sai ya samu fahimta akan cewa a duk wani amfanin gona za a fitar masa imma ana ajiye shi imma an girke shi a matsayin alqut imma an za a iya busar da shi imma an auna shi imma za a iya iddikharin sa kowanne ne yace za a fitar masa da zakka la'akari da wannan aya la'akari da wannan hadisi saboda yazo da siga ta umumi musamman wannan aya idan an dauki fassaran da aka ce wa atu haqqahu ana nufin az-zakatul mafruḍa kamar yadda wasu magabata suka fassara to kaga nan sai da aka jeranto waɗansu nau'in abincin da ake aunawa kamar dabino kana kuma sai aka ambaci waɗansu wanda suke khadrawat ne da aka ce ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin kaga nan an hada khadrawat danyun kaya kuma sannan da aka ce rumman kaga shi kuma fakiha ne kuma a ciki ne aka ce wato haqqahu don haka Imam Abu Hanifa sai ya ce dukkan amfanin gona za a fitar masa zakka mun fahimci mas'alar ko domin kamar yadda wasu malamai suke ambatawa musulunci kowane lokaci yana kawo hikima a cikin al'amarin abinda Annabi ya faɗa a cikin hadisin Mu'az dan Jabal lokacin da ya tura shi kasan Yaman Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka musu wa'azi da tauhidi in sun amsa ka koya musu sallah in sun amsa to sai ka gaya musu cewa anna allah haftarada alaihim zakata tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim allah ya farlanta musu zakka wacce za a rika karba daga wajen mawadata a maida ta zuwa ga wadanda suke mabukata to kaga wannan shine hikimar farlanta zakka a karbi dukiya daga wajen mawadata a bayar da ita a ga mabukata to wannan hikima ta ratsa kowane waje ba zai yi a cikin hikima kamar yadda wasu malamai suke bayani a ce wato wanda ya noma gero an ce ya fitar da zakka na amfanin gona in ya kai ausaki biyar wanda yake da katuwar gona ta mangoro ko yake da katuwar gona ta apple shi kuma babu zakka a cikin gonarsa ba tabbas wancan investment din ya fi zama mai wadata a kayan wanda yake da gonar gero ko ba haka ba ne to kaga nan wajen sai a dinga la'akari da fatoyin da malamai suka bayar la'akari wato dangane da musamman yanayin mujtama na jama'a akwai wajajen da zaka je zaka ga su sun raja'a a kayan ƙasa sai kaga ita ta raja'a a kayan noman wato tsaba ne noman masara noman shinkafa noman alkama da abin da ya kama da irin wannan to sai a taskance musu zakkarsu a irin fatawar Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i ma yuqtatu wa yadakhar wa yabas wa yukalu to zaka je ka wasu kasashe kuma yanzu kamar in ka je Central Europe wajen kasan su a Denmark din nan wannan karkaran Holland da sauransu su kuma sai ka same su babban abin da suke nomawa sai su noma ayaba su noma tufa su noma inabi da makamantan irin wannan duka fawake ne kuma zaka samu wanda yake da investment ya kafa jari babbar gona wanda ta kai miliyoyin dollars kuma kowace shekara wannan hidimar yake kuma idan ya nome sayarwa zai yi nan take a kamfanoni kuma kudin zai zo ya sai kaya ne a sake mayarwa to kaga idan ba aka ce masa shi a cikin amfanin gonarsa babu zakka sai a gero ne za a fitar da zakka amma banda inabi banda tufa banda su ayaba to kaga sai ya zamanto shi hikimar da aka ambata to akhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim sai zanta sarai kenan ko ba haka ba to shi saka wannan fatawa ta sai a Imam Abu Hanifa wasu malamai sun karfafa ta wasu malamai sun karfafa ta wasu malamai sai suka insafi za a iya la'akari yanayin mutane yanayin irin fatawar da za a danga ba su ai alfatawa ta taghayyaru bi taghayyur azmanati wal amka wal amkina ita fatawa ta kan iya canzawa a bisa canjawan yanayi canjawan zamani canjawan waje fatawar tana iya canjawa to ya za a fitar da zakana irin waɗannan fawake yanzu idan ayaba an ce a fitar da zakkar ta ya za a fitar da zakkar ayaba to abinda malamai suka ambata sai suka nan ma sai aka sami watan mazhabi ya bambanta a tsakanin malamai misali a kamar yanzu a Ata'ul Khurasani shi ma yana daga cikin wanda suka tafi cewa wani babban malami ne cikin tabi'ai Ata'ul Khurasani ya da Maimun ibn Mihran da Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab shehun Imam Malik to waɗannan du a cikin tabi'ai ne su sun tafi akan cewa goyen baya na fatawar da Imam Abu Hanifa ya bayar cewa za a iya fitarwa a cikin al-khadarawat to yaya zakkar ta su za ta kasance idan har a ce za a fitar a cikin al-khadarawat akwai malamai da suka ba da fatawan cewa za a fitar da zakkan ne idan an saida ta wannan din za a sayar ne in an sayar kudin sai a fitar da zakka tamkar zakkar kudi wato ai kowane abu yana kasancewa wato fa inna lil badali hukmul mubaddali idan har aka musanya abu da hukuncin wani to yana daukan hukuncin wanda aka musanya da shi din ne wannan wata kaida ce ta usul eh lil badal hukm al mubaddal to kenan menene hukuncin zakka hukuncin zakka shine in ma dai zaman to al ushr ne ko zaman nisful ushr ko ba haka ne hukuncin zakka yake ba ko dai 1 bisa 10 ga wanda aka shayar babu wahala ruwa ne daga Allah ko kuma nisful ushr ga wanda kai kokari wajen shayarwa to dinda yanzu su waɗannan su ma za a sayar da su ne tunda ba za a auna su ba an ce ausaki bai kai babu ba, 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 auna ausaki su a kansu to da haka idan an sayar da irin wannan amfanin gona sai shi ma a fitar masa imma ushri ko kuma nisful ushr wannan shine fatawar da waɗancan malamai suka bayar yana daga cikin mas'aloli wanda a Sheikh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ya tattauna cikin littafin sa fiqhu az-zaka wallahu ta'ala a'lam to shine Allah ta'ala bayan da ya umarni da fitar da ita wannan zakka kana sai ya kashe da yace wala tusrifu kada kuma ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah baya san wadanda suke masu barna barna nan wajen ana nufi wuce gona da iri ketare iyaka al-mubazzaranci Allah ta'ala baya san masu al-mubazzaranci na'am
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
to daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yayi wa ƴan adam su kuma waɗancan masu shirka zamanin jahiliya har suke yin kaso tsakanin Allah ta'ala kuma da gumakansu to Allah ya tuna mana wannan ni'ima yace wa minal an'ami hamulatan wa farsha kuma Allah shine ya halitta daga dabbobin ni'ima wanda a cikin su ne har suka sanya sa'iba da wasila da hami to Allah ta'ala ya halitta daga cikin dabbobin ni'ima hamulatan waɗanda suke masu ɗaukan loto ay salihatan lil hamli alaiha waɗanda suka kyautata za a iya ɗora musu loto katon amali daga ganin sa kasan zai ɗauka ya in kaga taiki eh shi kuma a cikin shanu ko bijimi katon bijimi wanda ake ɗora wa kaya shi a taiki to sune hamula kaga suna daga cikin dabbobin ni'ima to Allah yace a cikin su akwai hamulatan ay salihatan lil hamli alaiha kal ibl al kibar kaman manya manya raquma har ma da saniya bujimi qato wa farsha kuma ko wanda suke kanana la taslahu lahu wanda ba za a iya dora musu kaya ba sai a jika aiki kal ibl al sigar wal ganami nan malan sai ambata yace kaman kanana raquma ba su yi kwari ba ba za su iya daukan loto ba wal ganami alayhi halin su ai akwai dan abin da za a iya dora musu wal ganami da kuma dabbobi kanana tumakai da awakai kaga waɗannan su dama ba a dora musu kaya sun miyat farashan su waɗannan kananan dabbobi an ambace su farashan wato tamkar shimfiɗa la'annaha kal furush lil ardi kaman shimfiɗa suke akan ƙasa lidunuwi ha minha saboda kusacin su da ƙasa to Allah ta'ala ya ce kulu mimma razaqakumullahu ku ci daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya arzuta ku wala tattabi'u khudwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan dara'iqahu tafarkin sa fit tahrim wa tahlili ballantana ku haramta makanku wani nau'i daga cikin abin da Allah ya halitta muku ya halatta muku innahu lakum aduwwun mubin domin lalle shaytan ya kasance a gare ku maki ne wanda yake bayyana ne bayyinul adawa wanda yake bayyana muku kiyayya na'am
samaniyata azwaj min ad-dhan ithnain wa min al-ma'z ithnain qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayayn الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
الله تعالى يقول ثمانية أزواج نوعين يقول تقص دبوب النعمة بهيمة الأنعام ده الله سبحانه وتعالى يا حلت تامنا dabbobi ne nau'i takwas wanda a cikin su ne ake yin layya a cikin su ake hadaya a cikin su ne ake yin aqiqa wadannan ibada ta yanka duka a cikin wannan dabbobin ake yi bahimatul an'am kuma su ne dabbobin da ake fitar musu zakka da a ce kana da dawakai ko kana da jakin jeji ko kana da barayi kaga babu zakka kan su tamaniyata azwaj wato sinfi ne guda takwas ya zo a matsayin badal ne na hamulatan wa farsha ai ansha'a min al'ami hamulatan wa farshan tamaniyata azwaj wato tamkar a ce Allah ya halitta daga cikin dabbobin ni'ima waɗanda suke ɗaukan kaya da wanda ba sa ɗaukan kaya ya halitta nau'o'i ne guda takwas min adba'an ithnain a cikin tumakai sune adba'an sheep akwai nau'i biyu zaujaini kenan ai zakar wa unsa ma'ana akwai rago akwai kuma tinkiya to kage sun zama nau'i biyu ga rago ga tinkiya wa min alma'zi haka nan daga cikin awakai ithnain suma akwai nau'i guda biyu akwai bunsuru sannan akwai akuya kul to Allah ta'ala ya ce wa annabi ka gaya musu su mushrikan da suke halatta wani nau'i kuma su haramta wani kul ka gaya musu ya Muhammad liman harama dhukural an'ami taratan ga waɗannan da suke haramta mazaje daga cikin raquma wani lokaci wa inathaha ukhra wani lokaci kuma matan ne za su haramta wa nasaba zalika ila Allah kuma ya jingina hakan zuwa ga Allah to tambaye shi adh-dhakaraini harama shin nau'in mazan ne Allah ya haramta wato a cikin wannan nau'i hudu da aka ambata na tumakai da awakai to shin mazan ne a ciki wato raguna kenan da bunsuru su ne Allah ta'ala ya haramta amil unthayain ko kuma matan tunkiya kenan da ita da akuya su ne aka haramta amma shtamalat alaihi arhamul unthayain ko kuwa abinda mahaifar matan ya dauka wato aljanin kenan wa huwa aljanin dan tayin da ke ciki ai kaga shi a lokacin ba a san me aka haifa ba ko to shi din ne aka haramta ko kuma mazan ko kuma matan su fayyace in janin ne aka haife shi to kaga zakaran kana aw unsa ko dai namiji ne ko mace shi din ne Allah ya haramta nabbi'uni bi ilmin to ku ban labari game da ilimi ku bani labari kuma bisa ilimi wato bisa hujja daga wajen Allah ai alma'ana abinda ake nufi min aina ja'at tahrim ta ina ne wannan haramtawan yazo wato wannan duka ana ambatawa ne domin Allah ya tsawatar kada mutun ya kuskura ya haramta abinda Allah ya halatta ko ya halatta abinda Allah ya haramta wannan ba nasa bane Allah shike da wannan iko yace kaza halal ne kaza haram ne eh shi yasa ka sai aka ce ma jakin gida haramun ne jakin jeji kuma halal ne Allah ne wannan raba sai yace ma aka shari'a sai ta ce maka kura halal ne kuma aka ce maka alade kuma haramun ne kura dai ga ta mutun take ci amma sai shari'a ta ce halal ne alade kuma sai aka ce shi haram ne Allah ne yake sanya wannan hukuncin a shari'a to shine ayat take ambatawa qul adh-dhakaraini harama amil unthayni am mashtamalat alayhi arhamul unthayni nabbi'uni bi'ilmin ku bani labari game da wani ilimi a bisa ilimi al ma'ana abin nufi min aina ja'at tahrimu fa'in kana min qibali dhukura ta ina ne haramcin yazo in kun ce a dalilin wadancan raquma sun zan maza ne shi yasa aka haramta su to sai zaman to fa jami'u dhukur haramun ashe kenan dukkan maza a cikin raquma sai su zaman to haramun ne ba wadansu ne daban za a ayyana ba ai misali yanzu kamar sai a dauki alade ko a dauki jaki sai a ce to shi wannan jakin halal ne namijin jakin ni mai sunan namijin jaki ne aura ko ha eh mubasha aura din sai a ce shi yanzu wannan auran haramun ne sai ayyana wani guda daya daure shi to me ya bambanta shi da daya auran mun gane su ba kaman haka suke yi wani raqumin ne wanda ya barbara ya barbara har ya gaisa ya ce to shi wannan haramun ne sai a sake shi kawai ga gumaka mai cin sa sai mai hidima a gumaka to me ya bambanta wannan din da wani raqumin daban ai dukkan su raqumi ne to shine abin da ake musu wannan tuhumar wato fa in kana min qibali dhukura in ya zanta janibin kasancewar sa namiji ne fa jami'u dhukur haramun to sai zaman to dukkan maza na wannan nau'in haramun ne kenan aw min qibali al-unusa in kuma daga cikin matan da aka haramta to in wadannan raquma an haramta su ne ta gefen kasancewar su mata fa jami'u al-inasi to sai zan kenan dukkan mata ma raqumai mata sai zaman to su ma haramun ne aw min qibali ihtimali rahimi in kuma an ce abinda ke ciki ne aka haramta ko menene ma aka haife fa zawjani haramun to sai zaman to da maza da mata haramun ne saboda ciki raqumin zai iya daukan namiji zai iya daukan mace fa min aina takhsis ta ina ne wannan bambancewan yake al istifhamu lil inkar wannan tambayoyi ne da ake yi don a musu inkarin abin da suka kaga makansu na hukunce hukunci wanda ba Allah ne ya saukar da hukunce hukuncen ba kuma suka jingina zuwa ga Allah Allah ce in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya fi ma taz'umun cikin abin da kuke rayawa Allah ya ce
wa min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain qul ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
تو الله تعالى يتي وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ دَقَ چِكِمْ وَنَّا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ وَنْدَ الله تعالى ya halitta kuma ya halatta daga cikin raquma akwai nau'i biyu su ma akwai amale akwai taguwa ko wa min al-baqar ithnani daga cikin shanu ma akwai nau'i biyu akwai me akwai sa sannan da saniya ko a ce karsana bujimi ko sa in kuma wanda yake daukan kaya ne shi ake cewa taiki ko to Allah ta'ala yace qul ka gaya musu adh-dhakaraini harrama shin nau'o'in mazan ne Allah ya haramta daga cikin su amil unthayni ko kuma nau'o'in matan ne Allah ya haramta amma shtamalat alaihi arhamul unthayni ko kuma abinda wato mahaifar matan ya dauka am kuntum shuhadaa to sai Allah ya musu wata babbar tambaya ko ku kun kasance a halarce kuna nan a halarce iz wasaakumullahu bihadha ayayin da Allah ya muku wasiya da wannan iz nazarfiya ce ko ku kuna nan a halare a waje guda Allah din ya muku wannan wasiya. To kaga wanda ake faɗi magana ya jingina ta zuwa ga Allah ko ba Allah ne ya faɗa ba aka masa wannan tsalan ai ya shiga uku. To shi yasa kada mutum ya kuskure ya faɗi magana ga Allah face wanda Allah ya faɗa. Allah ya ce faman azlamu ai la ahada azlamu kenan. Wane ne yafi zalunci? Ai ma'ana babu wanda ya kai zalunci. Mimman iftara ala Allahi kadhiban, daga wanda ya kagi ƙarya ga Allah. Liyudillan nasa bighayri ilmin, dai badda mutane kuma ba a bisa hujja daga Allah ba. Ya kagi ƙarya ya jingina ta ga Allah, dai ya badda mutane. Ya ce an masa wahayi kuma ba a masa wahayi ba. Ya ce Allah ya aiko masa kaza kuma Allah bai aiko masa ba. Ya faɗi magana ya ce ta Allah ce kuma ba ta Allah ba ne. To wannan babu wanda kai shi zalunci. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin, lalle Allah baya shirin da mutane wanda suke azzalumai. Na'am.
Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
الله تعالى يتي قل كجيا مسو لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم. Ni ban samu cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni wani abu wanda yake haramun ala da'imin akayin wani mai ci ba, ayyan kana min adh-dhukuri, ko ya ya kasance daga cikin maza, ya da'amuhu wanda zai ci, min babi fahami raddi al-ahkamil jahiliya, wannan za a fahimce shi. Wato ana yin raddi ne ga hukunce-hukuncen jahiliya, irin waɗancan da suke keɓancewa wasu dabbobi su ce halal ne, wasu dabbobi kuma haram. Shine Allah ta'ala ya ce ka ambata musu, ban samu ba ni cikin abin da aka mini wahayi wani abu wanda yake haram ga wanda zai ci, illa an yakuna maitatan, sai dai abin da yake mushe. Shi ka an yi min wahayi cewa mushe haramun ne, kada a ci. Ana karanta shi da nasaba maitatan, a wata kira'a kuma ana karanta shi wato da rufa'a tare da tahtaniya, maitatun. Audaman masfuha, ko kuma jini wanda yake mai gudana, wanda ake kwararowa, ai mihraqan kenan, bi khilafi ghairihi, sabanin wani sakalkabid wa tihal, wato hanta da kuma saifa, fahuma halalun, domin su halal ne. Ya tabbata cikin hadithi na Abdullahi dan Umar, wanda Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Baihaqi da wasu malamai sai rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa hillal lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammad damani falkabidu wat tihal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta mana nau'in mushe guda biyu, an halatta mana nau'in jini guda biyu. Kaga nan, wato kenan hadithi yanzu shine yazo ya yi taqyidi ma'aya, taqyidu sunnati lil ayati kenan, ko ko abce abinan taqyidul ayati bis sunna. Sunna ta yi taƙayidi, hadithi ya yi taƙayidi ga aya. Wannan yana zuwa sau da yawa cikin Ƙur'ani, ga yana zuwa sau da yawa a cikin shari'ar Musulunci. Wato aya za ta ambaci abu a dunƙule mujmalan, amma hadithi kuma shine zai yi tafsili ya warware, ko kuma ita sai ta zo sai ta kawo da siga ta umumi. shi kuma hadisi shine wanda zai zo shi ya taqyidi ya nuna a'a wannan lafazin da aka kawo na gama garin akwai wani wanda yake banta kaman misali wannan aya kaga can Allah subhanahu wataala cikin suratul maida yace hurmat alaikumul maitatu waddamu haka aka ambata an haramta muku mushe an haramta muku jini to amma wannan hadisi ya fayyace cewa an halatta mana can an ce an haramta muku mushe an haramta muku jini to amma wannan hadisi na Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace an halatta mana nau'in jini biyu wato mushe biyu an halatta mana nau'in jini biyu mushe biyu da aka halatta mana sune al-hut wal jarad da kifi da kuma fara su wadannan ba a bukatan yankawa dama mushen ake ci sannan nau'in jini da aka halatta kuma shine al-kabid wa tihal hanta da saifa domin su ma dukan su jini ne amma kuma a wani tsari daban Allah ya sanya su to dan haka su sun halatta to kaga wannan aya dake gaba gare mu ita ce ta ƙara fayyacewa waccan aya da take cikin suratul maida ai daman din da ake nufi sai aka ce daman masfuhan au daman masfuhan ko kuma jini wanda ake kwararar da shi irin wanda za a sanya dabba a yanka jinin ya zuba ko in an ji rauni jinin ya zuba to wannan haramun ne ba za a ci ba eh kamar yadda kabilan masai ko akwai ta kabilan masai wajen Kenya nan da Central Africa dai suna makiyaya ne suna kiwon shanu su ma kaman Fulani to suna da al'adan shan jini jinin suna sarrafa shi a matsayin abinci sai a samu bujimi a jikin wuyan sa nan wajen sai a duba jijiya sai a huda idan aka huda shikenan sai a sanya dan kurtu sai a tsaye daibi jinin sai an dan daibi jinin kadan sai a like wajen wani ma sai a dan huda sai a dan tsiyaye jinin dan kadan sai a like sai a je kuma a sarrafa shi a matsayin abinci to kaga wannan haramun ne ko yadda wadan suke yin ha'inci a daskarar da jini ya zama kaman hanta a burane an ce suna yi na taba shawara wata shekara baya can a radio ana rahoto a kai tabbas na taba ce to don haka wannan haramun ne shi bai halatta ba kazanta ne da aka ce a zubar da shi a dalilin yanka to shine aka ce audaman masfuhan ya malai yace bi khilafi ghairihi kal kabid wa tihal fa huma halalun aw lahama khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun to shi kazanta ne inji Allah subhanahu wataala to da aka ce aw lahama khinzirin ko naman alade fatar safa sai a fede fatar shi za a iya ci kenan a'a nan lahama khinzirin da aka faɗa ana nufin jinsin aladan ne baki daya dukkan su haramun ne fa innahu rijsun domin shi kazanta ne inji Allah an kira shi da rijis najisun ne haramun kazanta ce wacce take haramun Allah ya kira shi kazanta fa innahu rijsun aw ko kuma fisqan wato shi fasikanci ce fita daga da'ar Allah uhilla li ghayrillahi bih wanda ake daukaka wato sauti ga wani Allah a yayin yanka shi wato aidu biha al ismi ghayrihi ana yanka shi ba a bisa sunan Allah ba faman turwa amma sai Allah ta'ala ya ce waɗannan ababen da aka haramta duk wanda watan ya zanya kuntata ila shay'in mimma zukira daga wani abu daga aka wanda aka ambata dinnan imma watan maitatan mushe din kenan audama masfuhan aw lahama khinzirin dukan su amma sai wahala da bukata da tsanani kamar yadda aka ambata idan mutun yana halin tafiya yana inda babu abinci ba ana nufi a cikin gari ba a ana nufi a jeji mutun yana jeji babu abinci sai ci karo da wani mushe to ya halatta yace ko da mushen alade ne ko kuma babu dabbar da ya gani yunwa tana neman halaka sai alade sai kwade shi kwana biyu bai ga abinci ba kuma bai ga dabba ba sai ga abin nan alade haka dai yana dan magar magar abin nan da hajijiya hajijiya sai doke shi sai sarrafa to wannan ya fada cikin famanin turwa amma sai aka ce ghaira bagi ba fa wanda ya fita daga da'a ba albagyu yana daukan iddatu ma'anin yana daukan ma'ana na zalunci misali yanzu wanda ya fita jeji dan ya kwanta kwanta ko ya kidnapping to kaga wannan bagi ne ya fita ne dan ya zalunci albagyu yana daukan ma'ana na wanke da yake dan ta'adda ma'ana wanda yayi bore a hukuma ya fita waje yace yanzu shi ya yanke mubaya'a to wannan shi ma albagi ne to wanda ya zama to ghaira bagin kaga kenan an yi kebance in har irin wannan ne ya fidda mutum jeji kuma ya rasa abinci to waɗannan ababe suna nan a matsayin haramci a gare shi inda zai ci to ya ci haramun shi amma wanda ba wannan ne fidda shi ba wala adin ko ba dan ta'adda ba ba yana so ya ta'addanci a mutane bane ya tada musu hankali kamar yadda yan boko haram suke masala hala kauni fil akl ghair kharijin an imamin kasancewa lokacin da ya fita jejin ba ya yanke bore ne ga shugaba ba li farqal jama'a dan ya raba jama'a ba wala mu'taddin ala an-nas fi dahwi qada'i tariqin ba kuma dan ya ta'addanci ma mutane bane kamar fashi da makami ya kai shi ya ci wannan to in dai ba wannan bane fa inna rabbaka ghafurur rahim ta ubangijinka mai gafara ne mai jin kai bihi Allah subhanahu wataala zai rahama gare shi ma'ana Allah ba zai kama shi da laifi ba kasancewar lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ubangije ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum cike rahamarka wala tawassuli a gare ka da wannan wata mai albarka da ibadun da yan uwa suke yi bayan ka suke yi da wannan karatu da muka yi na alqur'ani ubangiji Allah ta'ala muna neman yardarka Allah ka gafarta mana kurakuran mu
amin
wadanda suke da bukatu na alkhairi ubangiji Allah ta'ala ya biya mu kowa bukatarsa
amin
wadanda wadansu abubuwa suka sha gaban su muna roƙon Allah ta'ala ya kawo dauki Allah ya yi mu kowa damuwarsa wanda suke ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara inganta ta Allah ya kawo mana sauƙi rayuwa duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kayan addini idan ajalin mu ya zo muna roƙon Allah ya sa kalmar mu ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah Allah ubangiji ka gafarta mana
amin
Allah ka inganta mana zuriya ubangiji Allah ka shirar da su hanya ma daidaiciya
amin
duka abin da zai zaman to damuwa da matsala a garin mu a wannan ƙasa ta mu da duniyar musulmi ubangiji Allah ta'ala ka kauda mana shi
amin
duk wadanda suke nufin mu da sharri a kowane irin mataki ne Allah ka san su kuma kafi su ƙarfi kai ne madaukaki ubangiji Allah ka isar mana
amin
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اهدنا سبيل الرشاد اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين واهدهم سبل السلام يا هادي يا سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.